Masauraranmu assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sashen Hausa ke magana akan mitoci 60-25-16. Masauraranmu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye ta tashoshin gidajen radio FM na BOA Africa akan mita 102.5. Da radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol duk a jamhuriyar ta Niger. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio da ke Kumasi. Kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a sashen Hausa.com ko kuma BOAHausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku da yammacin yau Talata 18 ga watan Nuwamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko dai ga kanin labaran.
A yau Talata za a yanke wa tsohon mai bawa shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro Michael Flynn hukunci. Fadar White House ta musanta ikirarin da gwamnatin Turkiya ta yi na cewa shugaba Donald Trump na tunanin mika malamin addinin musulunci nan Fethullah Gulen. Wakilan kungiyar Taliban da ke Afghanistan sun gana da jami'an gwamnatin Amurka jiya Litinin.
Tokarin labaran kenan. Yau fa jamhuriyar Niger ke cika shekaru 60 da zama jamhuriya.
Oh, biki muna murna Allah kara ba mu zaman lafiya tsakanin mu da Nigeria da Niger.
Za kuma aji cewa ana nuna damuwa kan kudaden da Nigeria ke ci gaba da kashewa wajen shigo da man fetur shekara da shekaru yau.
A gina waɗannan matatun mai domin a bar kashe waɗannan kudaden wurin bukatun mu. Muna da bukatun bandan kwarai da gaske.
Kamar kowace ranar Talata, Mustapha Nasir Batsari na tafa da shirin noma tushen arziki. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
A yau Talata za a yanke wa tsohon mai bawa shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro Michael Flynn hukunci. Akan ƙaryar da ya yi wa masu binciken manyan laifuka na FBI game da hurdarsa da ƙasar Rasha. Yanzu dai ya rage wa alkali Emmett Sullivan na kotun tarayya ya yanke hukunci ko Flynn ya tafi kurkuku. Amma kuma shugaban kwamitin binciken na musamman Robert Mueller ya ce hukuncin bai kamata ya hada da zaman gidan kurkuku ba. Lura da yadda cewa Flynn ya baiwa masu gabatar da ƙara cikakken haɗin kai. A wani labari na daban kuma, a jiya Litinin tsohon daraktan hukumar bincike ta FBI James Comey ya cikake shugaban Amurka Donald Trump akan ƙaryar da ya yi da kuma yi wa harkokin shari'a zagon ƙasa. Comey ya faɗa wa manema labarai bayan da ya ba da shaida a gaban kwamitin shari'a da na saƙo a saka ido akan harkokin gwamnati na Majalisar Wakilan Amurka cewa mutuncin hukumar bincike ta FBI ya zube saboda yadda shugaban ƙasa Amurka da shi da mukarrabansa suke ƙarerayi akai-akai. Sakamakon irin waɗannan ƙarerayi, mutane da yawa masu mutunci sun yarda da wannan rashin gaskiya. Komi ya ce 'yan majalisun sun sake mayar da hankali akan yadda hukumar bincike ta FBI ta gudanar da bincike akan yadda Hillary Clinton ta yi amfani da email ɗinta a lokacin tana sakatariyar harkokin wajen ƙasa Amurka. A nan Amurka, Fadar White House ta musanta ikirarin da gwamnatin Turkiya ta yi na cewa shugaba Donald Trump na tunanin mika malamin addinin musuluncin nan Fethullah Gulen ga ƙasar Turkiya, malamin da ake nema ruwa a jallo. Wani babban jami'i a Fadar White House ya faɗa a jiya Litinin cewa yayin da suke ganawa da shugaba Erdogan na Turkiya a taron kolin G20 na ƙasashe masu tattalin arziki da aka yi a Buenos Aires na ƙasar Argentina, shugaba Trump bai ce zai mika Fethullah Gulen ba. Ministan harkokin wajen Turkiya Mevlut Cavusoglu ya faɗa a tashar talabijin ta CNBC cewa shugaba Trump ya faɗa wa shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan cewa Amurka na shirin mika Gulen tare da wasu mutane ga Turkiya. Gulen dai yana gudun hijira ne a jihar Pennsylvania da ke nan Amurka. Turkiya na zarginsa da kitsa yi wa Erdogan juyin mulki wanda bai yi nasara ba a shekarar 2016. Gulen ya musanta wannan zargi, amma Turkiya ta buƙaci Amurka ta maida mata shi. Amurka ta ce Turkiya ta gaza nuna mata ƙwararrun hujjoji da suka nuna cewa Gulen na da hannu wajen kitsa juyin mulkin. Kavusoglu ya ce ya ga wani ƙwararrun bincike da hukumar FBI ta yi da ya nuna yadda ƙungiyar Gulen ke kaucewa biyan haraji a Amurka. Shugaba Erdogan ya faɗa a makon da ya gabata cewa gwamnatinsa za ta fara auna waɗanda ke samarwa ƙungiyar Gulen kuɗi. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Wakilan ƙungiyar Taliban da ke Afghanistan sun gana da jami'an gwamnatin Amurka jiya Litinin a daidai lokacin da ake ƙoƙarin hawa teburin shawarwari kawo ƙarshen yakin da aka shafa shekaru 17 ana yi a ƙasar Afghanistan. Tattaunawar da ƙasar Pakistan ta shirya a haɗaɗɗiyar daular Larabawa da aka yi ta nan take dai ta sami jami'an da suka halarci taron da za su yi cikakken bayani akan ganawar ba. Wakilai na musamman daga Afghanistan akan zaman neman sulhun, Zalmi Khalidzadi shi ne ya jagoranci tawagar Amurka a wajen zaman tattaunawar da ta haɗa da wakilai daga Pakistan da Afghanistan da Saudi Arabia da kuma ƙasar da ta karɓi baƙuncin taron. Abinda 'yan Taliban da jami'an ƙasar Pakistan suka faɗa wa muryar Amurka kenan. Mai magana da yawun ƙungiyar Taliban, Zabihullah Mujahid, ya ce wakilan ƙungiyar sun yi magana da tawagar Amurka ne kawai, kuma ba su da niyyar yin magana da wani daga ɓangaren gwamnatin haɗin kan Afghanistan. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana neman tallafin dala biliyan 2 da miliyan 700 domin taimakawa 'yan gudun hijirar Sudan ta kudu sama da miliyan da ke buƙatar agaji. 'Yan gudun hijirar a cewar hukumar na zaune a wani mawuyacin hali a wasu ƙasashe 6 da ke makwabtaka da ƙasar, yayin da kuɗaɗen da ake amfani da su wajen tallafa musu ke gab da ƙarewa. Matsalar 'yan gudun hijirar Sudan ta kudu ita ce mafi girma a nahiyar Afirka, wacce kuma ke samun mafi ƙanƙantar kuɗaɗen tallafi. Hukumar ta bayyana cewa kashi 38 kaɗai cikin 100 na yekuwar neman taimakon dala biliyan 1.4 da ta nema aka samu, sai dai hukumar ta bayyana cewa zafin rikicin ƙasar ya kwanta saboda yarjejeniyar zaman lafiyar da aka kulla a watan Satumba bayan da ƙasar ta kwashe shekaru 5 tana fama da yakin basasa.
Muhammad Hafiz Baballa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, yau fa jamhuriyar Nijar ke cika shekaru 60 da zama jamhuriya, to amma saboda wasu dalilan da suka sha ƙarfin mu kafin mu je ga labarin cika shekaru 60 da jamhuriyar Nijar ke yi yau, zamu fara ne daga Najeriya inda ake nuna damuwa kan yadda ake ci gaba da kashe kuɗaɗe masu yawan gaske kan shigowa da man fetur daga ƙasashen waje, bayan kuwa Najeriya ƙasa ce mai ɗumbin arzikin man fetur. Alƙaluman baya-bayan nan sun nuna cewa cikin watanni 9 da suka gabata kawai ƙasar ta kashe sama da naira triliyan 2.5 wajen shigowa da man fetur ɗin, wato daga watan Janairu zuwa watan Satumban wannan shekarar. Kan haka ne na tuntuɓi wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, Malam Aminu Sile, wanda ya ce
wannan kuɗi ba karamin kuɗi ne ba wanda zai kamata a ce duk wani mai kishin ƙasa ya ji ya girgiza akan yadda ake kashe su. Alhalin ƙasar da take da ɗumbin arzikin man fetur wanda ya kamata a ce ba ma shigo da shi take ba, tana fita da shi ma har zai isa ƙasashen da ke kewaye. Wannan triliyan 2.5 kusan nawa da aka ce an kashe gaskiya abu ne wanda babu daɗi kwarai da gaske. In ka ji ya kamata a ce an yi amfani da wannan dama an gyara masana'antunmu, musamman su masana'antun man fetur ɗin kaman na LMNA da kuma na Port Harcourt da kuma na nan Kaduna. Ya kamata a ce an gyara waɗannan matatun man kwarai da gaske, kuma a ba da dama
a gina kananan matatun mai waɗanda za su taimaka ma waɗannan manya-manyan wurin zai samun biyan bukatun 'yan Najeriya a kan mai ɗin. To abubuwan nan mu muka rasa gane kanshi, menene ke faruwa? Shin wanda suke tare da shugaban ƙasa ne ba su ba shi shawara, koko wanda suke tare da shi ne suke masa kafan kungulu wurin hana aiwatar da irin waɗannan matatun mai da ya ce za a yi? Kaga kwanakin baya ya faɗa ma 'yan Najeriya cewa za a kafa wasu ƙananan matatun mai a kudancin Najeriya nan, wato Chennai da Delta da ake cewa, kuma ya ba da go ahead za a gina matatan mai tare da taimakon kasar Niger a nan mashi. Amma sai kaga abubuwan suna ta kai komo ba su ba aiwatar da su ba, kuma dai kaga kaman ana kafa kafan angulu. To ya kamata gaskiya gwamnati ta duba wannan abu ta tabbatar da cewa ta bari su, kuma jama'a su tabbatar sun ba gwamnati goyon baya a gina waɗannan matatun mai domin a bar kashe waɗannan kuɗaɗe wurin buƙatar mu. Muna da buƙatar wannan ƙwarai da gaske. Abin da muke sha ya fi ƙarfin abin ma da mutane ke tunani a kullum a kowane rana. Domin ka duba Kaduna, ka duba Lagos, ka duba Kano, ka ga yadda ake zirga-zirga da hada-hada da motoci da sauran ƙarafan hawa, za ka gane ana shan man fetur mai yawan gaske a Najeriya. To dole ne mu tabbatar mun ba gwamnati goyon baya an kafa ƙananan matatun mai waɗanda kuma suke da hannu a cikin waɗannan ɗan abubuwan da ake zargi. Gwamnati ke ƙoƙari ta binciko su, ta hukunta su, jama'a su gan su, domin a ci gaba da gwagwarmayar da aka fito ana yi.
To Malam Amin, kamar yadda ka ce, ba mamaki wasu ne ke wa Buhari kafar ungulu dangane da niyyarsa ta kafa matatun mai don kawo ƙarshen shigowa da mai da ake yi daga ƙasashen waje. Wasu na alakanta haka da kamfanonin da ke zawarcin wasu na kusa da shugaban ƙasa, ko wasu gwamnoni ko wasu sanatoci suke kamun kafa wajen ganin cewar ba a gina waɗannan matatun ba, kuma ba a daina shigowa da mai daga ƙasashen waje ba. Don haka kamar yadda ka ce, ya kamata a yi bincike. Idan aka yi bincike aka gano su ɗin, wani mataki ka ga ya kamata a ɗauka kansu?
To ai ya kamata a hukunta su, wanda aka same shi dumu-dumu da maganar cin hanci, ko da haɗa kai da wata kamfani domin a ba shi cin hanci ta bayan gida domin a hana wani abubuwan da zai shafi jama'a, dole ne a fito da shi a hukunta shi. Kaga muna ta murna an fara gano mannan a gefen Gombe, a gefen Bauchi haka an fara haƙin nan. Muna ganin ya kamata a ce an samu sauƙi, muna ganin ya kamata a ce an samu sauƙi a gefen Chad yanzu tunda an fara samun zaman lafiya. To kaga ya kamata a ce waɗannan matatun mai yanzu ma maganar gina su ake a nan area, waɗanda za su iya tallafa mana ɓangaren kawai da mai ma wanda zai za a samu sauƙi. So an gano su a cikin 'yan majalisu, ko an gano su a cikin 'yan majalisun dattawa, ko kuma an gano su a cikin gidan shugaban ƙasa, dole ne a fito da su, an yi bincike a hukunta su, a ɗauki matakin da zai fitar da 'yan Najeriya a cikin wannan ƙangi da suke fama da shi na kullum cin hanci da rashawa. Yaƙi cinyewa, sai ka ji biliyan kaza yana tafiya a banza, yana zuwa a jin wasu. Dole ne a hukunta su.
Shugaban ƙasa ka taimaka da Rasulullahi,
da Allah da Rasulullahi
a ɓangaren mayin gada sun ga masifa da mun ga mayawo
mujan Amina baban Tali.
Malam Aminu Salik kenan ya yi sharhi kan yadda Najeriya ke kashe kuɗi mai yawa kan shigo da man fetur. To kamar yadda aka ji, yau jamhuriyar Nijar ke cika shekaru 60 da zama jamhuriya. To baya ga matashiyar da aka ji kan wannan rana mai muhimmanci a baya, yau kuma wakilinmu a Najeriya Babangida Jibrin ya aiko mana da rahoto kan yadda 'yan Nijar da ke Najeriya ke ganin wannan muhimmiyar rana. Ga rahoton.
To kamar yadda aka sani dai, yau jamhuriyar Nijar ake bikin zama jamhuriya, kuma 'yan jamhuriyar ta Nijar da ke zaune a nan Najeriya da kuma 'yan Najeriya ba a basu a baya ba wajen taufa albarkacin bakunan su game da wannan biki da ake. Da farko gari da tare da wannan malami, ya sunanka malam?
Sunana Yusufa.
To daga wani bangare a Nijar?
Daga jihar Magarya.
To wani kira, akwai wani kira da zaka yi ko shawara ga gwamnati ga shi ake bikin samun 'yancin jamhuriya?
Ina da shawara niwa da zan yi, kaman ɓangaren hanya wadda ta taho daga mata mai zuwa Magarya. To nike fata dan Allah a dan duba mana ita, saboda mu ma mu samu dan albarkacin da gwamnati take bayarwa. Kuma bayan haka nan mu muna zaman karkara ne, kuma sai a ringa duba mu da bohol. Ni ina jihar Magarya, kuma sunan garin mu Dawun Bauchi.
To ya zaman ka yake a nan Najeriya?
To zamana lafiya lau, muna nan zaune da su lafiya lau. Mun muka zo sun san da mu, kuma hailo in zamu koma muna shaida musu zamu koma.
To malami na gaba ya sunanka?
Ni Malam Adamu sunana amma in ki ana sai na awwa din na awwa.
To a wani yanki kike a jahorin Niger?
Jahar Magare ne.
To me zaka ce game da wannan biki da ake yau?
Oh biki muna murna Allah kara ba mu zaman lafiya tsakanin mu da Nigeria da Niger. Mu mazauna karkara ne a Niger.
Akwai wani sako ga gwamnatin Niger na wajen batun raya karkara ko kuma tabbatar da tsaro?
Eh gaskiya kuma akwai sako sosai ma. Sakon da nake da shi muna roƙon gwamnatin Niger ta taimaka mana. Abu samu dai muna zaune a karkara. Karkara mu kuma akwai talauci sosai amma a dinga kula da kasar tamu. Akwai muna da dabbobi wanda muke ba ban ruwa muke ba ruwa haka da sauran su dai. A tana da mu ne wajen zabe kuma muna so mazaban mu a ƙara mata inganci da kyau. A dinga kula da mu.
To a waje ɗaya kuma na tuntubi wani dan Najeriya da yake zaman arziki da ƴan jamhuriyar Niger. Ya sunanka da farko?
Baba Sani.
To me zaka ce game da wannan biki da ake a jamhuriyar Niger?
Ina yawan Niger murna har ma ga sun ga shugabar kasar mu saboda tsakanin mu da su da tarihi da kuma al'adun mu zama ɗaya ina musu murna Allah bangiji ya zamani Najeriya da Niger Allah bai maimaita musu ina musu shugaban kasar murna Allah bangiji ya ƙara mana lafiya kuma na masa fatan alheri
wasu ƴan Najeriya da kuma ƴan jamhuriyar ta Niger kenan ke bayyana ra'ayoyinsu game da bikin samun ƴanci na jamhuriya da ake gudanarwa yau a kasar ta Niger tuni dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kasance ɗaya daga cikin shugabannin kasashen duniya da ke halartar wannan biki sakamakon goron gayyata daga shugaban Niger Muhammadu Yusufu Najeriya da ke makwabtaka da jamhuriyar Niger ta arewacin kasar sun kasance manyan kawayen juna inda al'ummin kasashen ke zirga-zirga da kasuwanci a tsakaninsu ya zaka ma dai jamhuriyar ta Niger na ɗaya daga cikin kasashe da ke taimakawa wajen samar da tsaro sakamakon hare-hare na ƴan bindiga da kuma ayyuka irin na masu garkuwa da mutane da ake yi a yankin arewacin Najeriya babin yarjin furin murya Amurka daga Lagos.
Gaida baban gida da wannan rahoton yanzu kan bari mu koma gefe guda Mustafa Nasir Batsari ya gabatar mana da shiri na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustafa Nasir Batsari zan gabatar. A cikin shirin na yau za ku ji abinda manoman masara a Najeriya ke cewa akan wani yunkuri na shirin shigo da masara daga kasashen waje.
Kawo masaran nan daga waje ba wani abu zai haddasa ba illa kawo mana koma baya ya kare masaran mu ta gida.
Sannan za ku ji yadda farashin amfanin gona yake a Najeriya a daidai lokacin da shekara ta 2018 ke shirin karewa.
Yanzu masara ana shi naira 7,750
buhu kenan.
Buhu masara.
A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla a kwanakin baya ne kungiyar manoman masara da ma sarrafa ta a Najeriya ta kira wani taron manema labarai a Abuja domin nuna rashin amincewa da wani yunkuri da suka ce gwamnatin Najeriya na shirin yi na shigo da masara daga kasashen waje a Najeriya. To akan haka ne wakilin murya Amurka Zaharaddini Sanifin Tuwa ya ji ta bakin shugaban kungiyar manoman masarar a Najeriya Bello Abubakar Annur Funtuwa domin yayi karin haske akan abin da suke nufi.
To alhamdulillah mun samu labarin cewa wasu kamfanoni marasa kishin kasa sun nemi gwamnati ta ba su dama su shigo da masara a kasar nan wanda kuma mu a bisa ga yanayin masarar da aka noma bana a kasar nan muna ganin mun noma masarar da za ta wadaci kasar nan da duk wani kamfanin da zai buƙaci masara har ma mu yi rara mu hidda ta waje domin mun noma akalla manoman masara gaba daya kasar na a bisa ga kiyasi za a samu 10,000,000 wanda ko su duka abin da suke nema bai wuce 10,800,000 ba domin gwamnati ta kawo tsarurruka na a koma gona kuma an koma gona. To kaga kenan a ce kuma wani ya zo yanzu yana son ya shigo da masara yana son ya kashe noman kenan yana son kuma ya yi ma gwamnati zagon kasa. To dalilin da yasa muka kira wannan taro mun kira ne don mu fadakar da gwamnati, mu tabbatar da al'umma na ƙasa baki daya, mu fadakar da duniya cewa gafi abin da ke faruwa. Wasu na nema su gurgunta noma a ƙasar nan.
To kun yi wannan kira ga gwamnati, har yanzu ba ku ji wani abu daga gwamnatin ba ita?
To alhamdulillah, kamar yadda ka sani, al'amura na gwamnati abu ne wanda yake in ka rubuta ka ba da takarda abu ne wanda za a zai bi mataki-mataki. Kuma alhamdulillah, bayan mun yi bayani da yan jaridu, mun rubuta takarda zuwa ga duk ofishin da ya dace, kuma muna nan muna bi sau da kafa don mu tabbatar da cewa lallai an dauki matakin da ya dace akan wannan al'amarin.
To wannan masara ba ku ganin aka wata wani ƙari ne aka samu a ƙasa?
Kai kana da abin shi a gidanka wanda yau da kuma ka wadatu da shi. To menene zai sa a ce sai an kawo maka wani daga wani waje? Kawo masaran nan daga waje ba wani abu zai haddasa ba, illa kawo mana koma baya ya kare masaran mu ta gida. To saboda haka shigo da wannan masara ba alheri bane, ba muna ƙara jaddadawa. Kuma duk masu neman shigo da masara a ƙasar nan wallahi marasa kishi ne. Shi yasa muke son gwamnati ta gane wannan, jama'a ƙasa su gane wannan, kuma duk kamfanin da yake sai ya shigo da masara wallahi muna nan akan bakanmu za mu yake shi.
To bari mu taka burki a nan, za mu dora a cikin wani shiri nan gaba. To yanzu dai kamar yadda jama'a suka sani, ana shirin yin bankwana ne da shekara ta 2018 domin shigowa shekara ta 2019 da ta kasance shekarar zaɓe a Najeriya. To koyaya farashin kayan amfanin gona yake a Najeriya ga abinda wasu masu fataucin kayan amfanin gona ke cewa a kasuwar Tungankawo da ke yankin Kwantagora a jihar Naija.
Suna na Jafaru Baki Shigaloto a Kwantagora, ina aiki na wajen buhu sai da sesuwa.
Sayan abinci kenan?
Sayan wake da masara da dawa, ina sai sama mutane.
Wanda gashi wannan kasuwa ta kawo ya farashin abinci yake?
A farashin kasuwan kawo ka alhamdulillah, dan gaskiya an samu sauki kuma mutane ga sunan suna ta dauka.
Yanzu nawa ake sai da masara?
Yanzu masara ana sai naira 7,750.
Buhu kenan?
Buhu masara.
Wake fa?
Wake ja ana sai suwa 27,500, 28, wani 26, 16, 17.
2018.
Na jan wake. Fari muna sai suwa 15, 14, 16. Haka muka sai.
Yanzu an kwatanta da farkon shekarar nan kamar watan daya da kuma shekarar bara, wani ya fi sauki?
Gaskiya ba na shi samun sauki.
Bara nawa ake samun masara?
Bara abin da ake samun masara 10,000. 10,500. Haka ake samun masara. Amma kuma yanzu gashi muna samun ta naira 7,750.
To me kuke ga ya kawo wannan saukin kayan abinci da ake da shi?
To muka alhamdulillah, wannan gwamnatin ta kawo mana sauki gaskiya, kuma kwarai mun ji daɗi.
Kamar ya ake gwamnati ta kawo sauki, ita ta kawo abincin ko ko menene ya?
To shugaban kasa ya ce mu tashi mu yi noma, kuma mutane sun zara damshi sun yi noma.
To kana ne noman da aka yi sai aka samu
gaskiya? Noman da aka yi shi yasa aka samu sauki, saboda kowa ya noma.
Sunana Almu Mai Wake a Kwantagora, anguwan Yamma.
Na farashin abinci bangaren?
Farashin abinci alhamdulillah, kaso gari na sai wake da wake da masara da dawa. Dawa na sai 7,000, masara na sai 7,700, wake na sai 18,17, ja wari kuma na sai 16,615, duka na sai, ya dangace da yashin din buhu da kyan shi da waken shi. Kuma alhamdulillah,
game da saukin da aka samu wannan,
wanga Allah ya kawo mana shi da gwamnatin Buhari, saboda gwamnati dai mai adalci wadda ce a tsaya a yi noma, ko mun tsaya mun yi noma, mu 'yan kasuwa muna kwatanta da dare ne da kayan da kamata. Kuma Allah shi kara mata albarka.
Ban buhu nawa ka sayi yau?
Yau na sai buhu, ya kai buhu 300 insha Allah.
Da wake?
Dawa da masara da wake.
Na kake kai shi?
Ina kai Lagos, ina kai Abuja, ina kai Ibadan, duka dai ina raba inda sauran jama'a suke insha Allah.
Kuma ana samu alheri?
Ana samu alheri insha Allah.
Yau ma dai anan shirin ya kammala. A madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, da ma Julie Gresham mai hada sauti, da Zaharadini Sanifin Tuwa a Katsina, Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
To madalla a gaida Mustapha, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Ta Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Aliyu Usman Takalafiya birnin Kebbi inda yake cewa salam muryar Amurka. A yau ina kira ga masu ruwa da tsaki wajen raba kayan tallafi da kasar Saudi Arabia ta baiwa ƴan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya shafa a arewa maso gabashin Najeriya. Da su ji tsoron Allah su raba waɗannan kayan agaji ba tare da san kai ba. Sai sako na gaba inda ya fito daga Musa Hadarin Asuba daga Damagaran inda yake cewa salam VOA Hausa. Hakika yau ce ranar da kasar Niger ta cika shekaru 60 da samun yanci wanda za a yi wannan bikin a nan birnin Damagaran da fatan Allah ya sa a yi sallan nan lafiya a kammala lafiya. Sai sakon Shamsu Habibu Azare inda yake cewa rahoton da kungiyar Amnesty ta fitar na waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar rikicin manoma da makiyaya a Najeriya inda rahoton ya tabbatar da cewa kimanin mutane 4000 ne suka rasa rayukansu a shekarun nan. Bai zo mana da mamaki ba. Fatan mu dai shine Allah ya hada kan al'ummar mu baki daya. Amin. Sai sako na gaba inda ya fito daga Murtala Ibrahim Zangon Daura da Hajiya Amina Daura inda suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Kamata yayi a ce matasa suna wajen aiki ko kasuwanci amma sai gashi matasa sun maida kawunan su tamkar kendir suna kona kansu suna haskaka ƴan siyasa ta hanyar zama ƴan bangar siyasa. Allah ya kyauta. Amin. Sakonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Abdul Abdulhamid Jahar Zamfara inda yake cewa muna kira zuwa ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta ƙara damaran yaki da kungiyar mayakan Boko Haram biyo bayan sabbin hare-hare da suka kaiwa sojojin kasar mu Najeriya wanda ya hallaka su tare da jikkata waɗansu daga ciki.
Gaida muda shirin a kuma gaida Daula Salim da ra'ayoyin masu sauraron mu. Mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma fa a takeici.
A yau Talata. A yau Talata za a yanke wa tsohon mai bawa shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro Michael Flynn hukunci akan ƙaryar da ya yi wa masu binciken manyan laifuka na FBI game da hurɗarsa da ƙasar Rasha. Wani babban jami'i a fadar White House ya faɗa a jiya Litinin cewa yayin da suka gana da shugaba Erdogan na Turkiya a taron kolin G20 na ƙasashe masu tattalin arziki da aka yi a Buenos Aires na ƙasar Argentina, shugaba Trump bai ce zai mika Fethullah Gulen ba. Wakilin kungiyar Taliban da ke Afghanistan sun gana da jami'an gwamnatin Amurka jiya Litinin a daidai lokacin da ake kokarin hawa teburin shawarwari kawo ƙarshen yakin da aka shafa shekaru 17 ana yi a ƙasar Afghanistan. Tattaunawar da ƙasar Pakistan ta shirya a haɗaɗɗiyar daular Larabawa nan take dai ba a sami jami'an da suka halarci taron da za su yi cikakken bayani akan ganawar ba.
To man sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa musamman ma Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya da Sayyida Hamdun wacce ta da mana sauti da injiniya mu na wannan lokacin Colonial Steno. Ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa sai kuma can da dare.